بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kenan wannan shine darasin mu na daya a cikin littafin Zadul Muslima ko a wannan masallaci na Darul Abrar dake Qarayar Road Badarawa Kaduna yau kamar yadda muka fada 5 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da 10 ga watan 5 shekara ta 2019 wannan shine darasin mu na daya cikin taimakon Allah madaukakin sarki sunan littafi dai Zadul Muslima guzuran mace musulma guzurin mace musulma wannan littafi mun zabo mu karanta shi saboda muhimmanci da fa'idojin da muka gani a cikin sanitarin yawa abinda malamin da ya rubuta wannan littafi yayi shine yayi kokarin tattaro hadisai ne a ciki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake kawowa waɗanda za su koyar da ku magana abin da ya shafi neman ilimi jinin al'ada zamantakewa ibada babu abin da bai tattaro ba shi yasa dama aka ce guzuri ai dama ka san zaka ga abubuwa da yawa in zaki tafiya a jakanki za a ga brush za a ga makilin za a ga mai za a ga kaza duk abin da kika san zaki iya bukata a cikin tafiya kikan dauko shi ki tafi da shi haka ne ko to wannan tunda kullun rayuwar nan adam tana tafiya ne zuwa ga Allah shi yasa sai wannan malami ya ga tukuicin da zai ma ƴan uwanmu mata shine bari ya tattaro wasu hadisai dan su zamto muku guzurin da za ku riski Allah da shi lallai shakka babu duk wanda aka karanta wannan littafi ta yi kokarin kamanta abin da ta ji a ciki lallai ina kyautata mu Allah da to za ta tsira duniya da lahira tabbas rayuwarta zai yi kyau saboda a ciki za ku ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo ina jin kila ma a wannan babi da zamu karanta na farkon nan ne duk mutumin da ya ji hadisi ya haddace aiki da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da addu'a ta musamman da yayi ma wannan mutumin ba tare da tsawaitawa ba malamin ya zo yayi ma littafin babubbuka daban-daban duk hadisin da zai kawo to sai yayi masa babi kafin ya shiga da wannan yasa babin mu na farko malai masa take da babu babin da ke magana akan talabul ilmi wa nashruhu an ga wurin farkon littafi malai ya ce zai kawo hadisan da za su yi magana akan talabul ilmi neman ilimi ga iyamace da musulmi ma gaba daya wa nashruhu da kuma yada ilimin malai ya kawo hadisai kusan guda 5 ko 6 a babin hadisi na farko yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara yadda ga Anas bin Malik kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace talabul ilmi mutun ya tashi ya nemi ilimi faridatun tashi neman ilimin nan wajibi ne ala kulli muslimin akan duk wani musulmi dake ban kasa mace ko namiji kenan idan mutun ya zauna baya neman ilimi ba shi da uzuri a wurin Allah duk wanda ta zauna ba ta neman ilimi ba ta da hujja a wurin Allah an fahimci wannan ko saboda wahayin farko ayan farko suran farko da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam mai Allah ya ce ikra tashi kai karatu Allah bai ce je ka nemo kuɗi ba sai ya ce je kai karatu an gane ko to wannan hadisi kenan yana tabbatar da wancan aya ta Allah subhanahu wataala da yake cewa neman ilimi wajibi ne akan dukkanin musulmi kafin mu je hadisi na gaba sharrin da illan zama da jahilci ba a neman ilimi shine idan aka jira alkiyama mu ce ba Allah hujja da rashin sani na abin da ya zama wajibi ya san shi kamar yana ce ma Allah ne baka aiko min da manzanni ba baka saukar da littafi ba kun fahimci magana in mutum ya zauna bai karatu kamar yana ce ma Allah ne baka aiko littafi baka aiko manzo ba to amma Allah ya saukar da littafi ya turo da manzani ko bai yi ba yayi to kun ga da haka shi ya rage duk musulmi ya tashi je nemi abin da manzannin nan suka zo da shi hadisi na biyu da malai kawo ba za mu rinka yawaita sharhi a hadisan ba saboda kun san karatun namu da zamu yi azumin ma gaba ɗaya bai da yawa ina so mu yi abin da za mu ci ƙarfin littafan ne idan ya yi saura kaɗan kila sai mu sa goron sallah kafin a koma hidindimu sai mu zo ko Al-Faruq Islamic Academy sai mu yi daura mu ƙarishe wanda za mu iya ƙarishewa zamto dai kuna da littafin ni fata na musamman ga ɗaliban da muke karatu da ku a majalisi ku yi ma Allah ku ji tausayi na littattafan nan ku rinka koyar da wasu shi yasa za ku ga in ina muku karatu ban yin coge hatta a kalmomi ko na fahimci kalma na da tsauri sai na kawo muku ta yadda za a iya gane ta to fata na shine don Allah ya zamto akwai mata da yawa da ba su zuwa makaranta kuma suna so su yi karatu ya zamto kuna da daman da kuke iya karantar da wasu ko mutum ɗaya ne ko makwabciyanki ne ko ƴaƴanki ne ko a office ɗinku ne ko a makarantanku ne lokacin break inda kike karantarwa don Allah ki sa ko minti biyar ne ki koyar da ƴan'uwanki mata wannan littafi ko hadisi ɗaya za ku rinka yi a tashi a je a ci gaba da sharholiya ni dai a taimaka a koyar da mutane kar mutane su mutu ba su san Allah ba hadisi na biyu mala yace an muawiyata an karbo wannan hadisi daga muawiya kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace man yuridillahu bihi khairan duk mutumin da Allah yake nufin sa da alkhairi yufaqihu fid din Allah yakan bashi fahimta na addini muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ke nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini wannan gaskiya ne saboda duk wata ni'imar duniya da kuke gani a yanzu tana cakuɗe da damuwa duk wata ni'ima da kuke gani tana cakuɗe da damuwa idan ni'ima ce ta mulki akwai damuwar magabta da makiya da ƴan ka iya kwacewa da rasa mulkin kansa yana sa mutum shiga da idan dukiya ce mahasada kadai sun isha sana ki bacci sannan da tsoron ganin ma kan dukiyar ta subuce wanda da a baya baki da wannan tsoron duk kin shiga cikin su so da yawa mutum dukiya kan shiga ranshi a lokacin da ya wadaci da ita fiye da lokacin da ma bai da ita to kun ga ashe an samu kuma ba a huta ba ina amfani to amma banda addini shi addini duk lokacin da kike ƙara sanin shi kike ƙara samun kwanciyar hankali da natsuwa da sakankancewa game da mahaliccinki da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yace yufaqihu fi din zai fahimtar da shi addini shine Allah zai bashi sanin usul na addini da shari'ar musulunci duk wanda ya daina samun karuwa a cikin ilimin addini ya gode ma Allah koda nerori ba sa karuwa a cikin aljihunsa babu matsala domin ya samu dukkan alkhairi waɗancan babu wanda ke kin su amma kuma ba su ne ƙarshen alkhairi ba ƙarshen alkhairi shine addini hadisi na uku malam yace an Anas radiyallahu anhu shi wannan hadisi an karbo shi ne daga Anas bin Malik kenan ko Allah ya ƙara yadda a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man kharaja duk mutumin da ya tashi ya fita ya bar gidansa ba komai ya fitar da shi ba face fi talabil ilmi zuwa neman ilimi duk mutumin da ya tashi ya fita ya je neman ilimi fa huwa fi sabilillahi to wannan abin da yayi yana karkashin tafarkin Allah hatta yarji'a har sai mutum ya dawo rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaita fadin malam da yace fa huwa fi sabilillah wannan fitan da mutum yayi yana karkashin fi sabilillah a cikin wannan hadisin yana nufin yi ma Allah da'a da neman yardan Allah yanzu na in kin fito gida insha Allah kamar yadda muke fata kun fito da tsarkin zuciya kun zo ku koyi addini ku koma gida to har yanzu Allah kike ma da'a abinda mala'iku suke rubuta miki kenan kuma suna miki rijista a matsayin wanda ta fito neman yardan Allah zuwanki nan bai zama ɗaya da zuwan wanda ka tafi kasuwa siyayyar leshi ko atamfofi ko sarin walawalai da sauransu ba ɗaya kuke ba. Rijistan da mala'iku suke miki rijistan aikin ki na yau yana cikin illiyin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ma adraka ma illiyin kitabun marqum. Allah ka ba mu ilimi mai albarka. Hadisi na hudu. Malam yace an Abdurrahman bin Abdullah an abihi. An Abdurrahman an karbo daga Abdurrahman dan Abdullah dan Abdullah. Wane ne kuke fahimta wannan Abdurrahman din? Dan wane ne kuma jikan wane ne? Ku sake dubawa da kyau. An Abdurrahman bin Abdullah. Na'am. Abdullah bin Umar, haka ne, Allah ya miki albarka. Kenan wannan Abdurrahman din jikan Sayyidina Umar. Me yasa na tsaya muku bayani shine ashe gidan da aka gina shi da ilimi da tarbiyya ashe yana naso? Kun gane magana? Na tsaya ne don kwadaitar da ku kuma ku yi ma yayanku tarbiyya da ilimi. Yanzu gashi Abdurrahman dan Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Umar dan Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab surukin annabin Allah. Kun ga yadda abin yayi hasai da ya sauko zamanin. Ashe karshen lamari shine ki kokari ki karatu, ki kokari ki ma ƴaƴanki tarbiyya na gari. In kikai wannan Allah ba zai taba tozarta ki ba, ba zai taba tozarta sa ba. Gashi dai wannan hadisin ya nuna haka. To wannan sahabi, wannan tabi'i yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala, manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace, me yace? Nazzara Allahu mri'in, Allah ka haskaka duk wani mutum. Idan aka ce imri'in, imri'in yana daukan mace yana daukan namiji, an gane ko? Shi yasa aka kawo shi anan ba a ce rajulun ba ko a ce insan. Nazzara Allahu mri'in, Allah ka haskaka dukkan wani mutum ko wane ne shi a kowane zamani, ko Balarabe ko ba Balarabe ba, ko wane ne matukan sami'a minna hadithan, ya ji wani hadisi daga wurinmu. Fa ballaghahu, ya je ya isar da hadisin da ya ji daga wurinmu. Allah ka haskaka duk mutumin da ya ji hadisi na kuma ya je ya isar da wannan hadisin da ya ji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faruba muballighin, su da yawa akan samu wanda aka isar masa da sako. Ahfazu min sami'in, ya iya kiyaye sakon fiye da wanda ya ji shi kai tsaye. An gane? Kun fahimci magana? Annabi sallallahu alaihi wasallam ce su da yawa akan samu wanda ya isar da sako, a samu wanda ba a gaban shi aka isar ba amma ya fi wanda ya isar masa kiyayewa. Yanzu kun fahimta? Kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yiwu yanzu ni in zo in gaya muku wata magana, amma sai a waye gari daga bisani kun zo kun fi ni kiyaye maganar da haddace ta fiye da ni da na faɗe ta, kila nan gaba ni in manta saboda yawan karanta can, karanta nan, karanta kaza. Ke kuma tunda kika ji kila dama kina cikin wani yanayi da kike buƙatan wannan maganar, tunda kika ji ta kika rike, to baki manta komai wani harafi da aka faɗa a ciki ba. Kun gane hadisin da kyau? To anan abu biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a ciki. Na farko yayi addu'a, yayi addu'a ga duk mutumin da ke haddace hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiyaye su. Wasu malaman suka ce haddacewa na kirji ake nufi, wasu malaman suka ce a tsare shi ne, kar a canza shi har a isar ma mutane shi yanda yake. To ko dai wanne ne daga ciki, ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya haskaka mutum. Menene wannan haskakawa? Na farko suka ce zai iya daukar rayuwarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ma rayuwarka albarkar da ba za ka yi mummunan ƙarshe ba. Kun ji ɗaya? Na biyu suka ce a kabarinka ake nufi. Allah na cewa, Annabi na cewa duk wanda ya haddace hadisi na isar, Allah ka haskaka kabarinsa. Saboda kabari duhu ne ko? Zulmatul qabr. Sannan wasu malaman suka ce a kai siradi ma fa ake magana. Saboda ai Annabi sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani na cewa munafiqai za su ce mu'minai unzuruna naqtabis min nurikum, ku dan jira mu mana dan Allah mu dosa ni hasken ku. sai suka ce to wannan addu'an akan sirati ake kai a ƙarshe suka ce dai tana nufin har zuriyarka da kai kanka da duniyarka da lahiranka tunda annabi bai ce akan kaza ba to ta shafi dukkan komai kuma wannan shine bugale hukuman ta babin yana magana akan kwadaikar da neman ilimi haka ne ko to ashe kun ga yanzu ya kamata ke maki kokari ko azadil muslima din nan ke rinka ko hadisi ɗaya wanda yake kowanne gajarta wanda kika gane shi ke in zaki iya amma ba wanda zaki isar ma maimakon ki je ki ta surutu a wasu group na can central market can salsabil can wata tsiyani ana turo style kina turo mun sample kaza ko zaki da kin gama kallon sample dauki hadisi ɗaya yau da aka yake fassara shi da kanki in kika fassara shi kima ki tura ma duniya su gani an ki shiga cikin wannan addu'a ne kamata ki ilimi ki bar shi a daskara ba shi ilimi yana ƙara kyau da yawa a lokacin da kike bayar da shi shi ba kamar dukiya bane dukiya ana bayarwa tana raguwa ne ko amma ilimi ba ƙaruwa yake duk abin da kike koyar da shi kina ƙara gogewa a kansa hadisi na kusa da ƙarshe mala yace an abi sa'idin al-khudri an karɓo wannan hadisin daga abi sa'idin al-khudri kala yake cewa qalatun nisa mata sun yi korafi mata sun yi korafi suke cewa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana mata sun yi gungu sun tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai kukan su me suke cewa shine ghalabana alaikar rijal ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ghalabana alaikar rijal mu dai maza sun rinjaye mu akan ka kawai ka koma annaka manzo Allah ka koma maza sun fi lokacinka da komai fiye da mu to ba muna cewa laifi bane amma ga roƙon mu faj'alna yawman min nafsika to mu ma dan Allah ka sa mana wani lokaci wani rana mana a cikin rayuwarka mu ma ka ware mana lokaci namu kun fahimci maganar sun je sun ce maza sun yawa kuma sun janye kadiya kuma hakan ne saboda yaƙe-yaƙen da ake ai mata ba su fita su yaƙi ba ko ba haka bane jinin masallatai da ake ai dole maza su cinye lokaci kam duk abin da za a yi dole su janye shi saboda rayuwar yanda take a wannan lokacin ko a yanzu ne kusa haka za a gani sai dai a yi haƙuri suka ce faj'alna yawman min nafsika ka sanya mana wani yini a cikin rayuwarka fawa'adahunna yawman Allahu akbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu fawa'adahunna yawman sai ya musu alƙawarin wata rana laqiyahunna fihi wanda yake haduwa da su a wannan ranar wata ruwa aka ce ranar juma'a ce sai ya zaba musu ranar juma'a wanda yake haduwa da su fawa'adahunna yi musu wa'azi wa amarahunna kuma ya umurce su da abinda Allah da manzansa suka yi umarni su aikata an gane wannan ma'ana sai ya sa musu lokacin da yake zama da su ya karantar da su yi musu fatawa yi musu wa'azi hadisi na ƙarshe wanda nake ga za mu iya taƙaitawa a kansa ko shine ƙarshen babin mala yace ana aishata radiyallahu anha qalat nana aisha Allah ya kara yadda a gare ta qalat take cewa ni'man nisa nisaul ansar madalla da mata matan madina madalla da mata irin matan madina madalla da mata wanda suka yi koyi da irin matan madina ko menene dalilin wannan yabo gare su shine tace lam yakun yamna'unna alhaya'u an yas'alna 'ani ad-dini wa an yatafaqqahna fihi lam yakun yamna'unna alhaya' kunya bai kasance yana hana matan madina an yas'alna da su yi tambaya 'ani ad-dini game da wani abu da ya shiga musu duhu a addinin su ba sannan har wa yau kunyan nan bai hana su ba an ya tafaqqahna fihi akan su je su nemi ilimi a cikin addinin su shi yasa na Aisha sai ta musu wannan addu'a mu ma muna ƙara musu wannan addu'a kawai da mutan Madina daban suke ko To waɗannan hadisai guda shida da malam ya kawo dukkanin su kun karanta za ku ga suna faɗaitar da mu neman ilimin. Ma'ana sun cika babin dai da malam yayi domin sa. Ya ce babu talabul ilmi wa nashruhu, ko neman ilimi. Ya ce neman ilimi wajibi ne akan musulmi. To ina ne aka samu, menene ya faɗaitar da mu akan yaɗa ilimi a cikin hadisan da muka karanta? Wa za ta iya kawo wani hadisi ne a cikin hadisan nan guda shida ya faɗaitar da mu akan yaɗa ilimi? Na'am, hadisi na ɗaya da ya ce, me ya ce shi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ai neman ilimin aka ce, ni yaɗawa na ce. A cikin hadisan wani hadisi ne zai ku faɗaitar da mutum akan yaɗa ilimi? Na nawa? Na huɗu, Allah ya muku albarka. Shi ne tabbas, shi ne hadisi na huɗu ne. Ina so ne zamtu duk in mun karanta taken babin, in mun karanta hadisi yanzu su kun gane hikiman da ya sa aka yi babin wannan taken. Kun fahimci maganar? Yawwa, kuma kamar yadda na gaya muku, ina fatan za ku je ku koyar. Shi ya sa nake muku kamar ɗan jarabawan hikima, yadda zai ƙarfafe ku gane, ku fahimci hikiman babin. In kun je ma mutane bayani, ya zo muku da sauƙi. An fahimta? Ina ga wannan shi ne. Na fahimtan babu laifi don mun taƙaita. Insha Allah ta'ala, ko? Sai mu tashi a babul janabati. Yanzu an maganan ilimi, za a zo a yi maganan janaba. Na kai maganan janaba, za a yi maganan wankan janaba. Shi yasa littafin ya amsa sunan shi matsayin guzuri. Sannan za a zo a yi maganan haila da nifasi, haila da jinin haihuwa. Za a zo a yi maganan wankan haila da jinin da wankan nifasin kuma. Za a zo a yi maganan kunshin mata. Na'am, hadisi na shida a maimaita. Na'am, malam yace an Aisha ta an karbo daga nanan Aisha, qalat take cewa ni'man nisa'u ma dalla da mata nisa'ul ansar, matan Madina. Kamar ki ce ma dalla da mata, ma dalla da matan Madina. Kin gane ko? Lam yakun, bai kasance, yamna'hunna alhayatu, kunya yana hana su, an yas'alna, da su yi tambaya ani dini, game da al'amarin addini ba. Wa an yatafaqqahna fihi, kuma kunya bai hana su su nemi ilimin addini ba. Ya yi ko a maimaita? Da abin da ba gane ba, tambaye ni so ɗari babu laifi. An gane? Shi kenan? Na'am? Na nawa? Na huɗu? Na'am. Malaci an Abi Abdurrahman, ko? An karɓo daga baban Abu, an karɓo daga an Abi Abdurrahman, an Abdurrahman, afwan. An karɓo daga Abdurrahman bin Abdullahi, ɗan Abdullahi. An abihi, daga babansa, ma'ana daga baban Abdurrahman ɗin shi ne Abdullahi. Anna nabiya sallallahu alaihi wa sallama ƙala, lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce nadarallahu mri'in, Allah ya haskaka dukkan wani mutum, sami'a minna hadithan, wanda ya ji wani hadisi daga gare mu, fa ballagahu, sai ya je ya isar da wannan hadisin da ya ji daga gare mu. Fa rubba muballighin, so da yawa akan samu wanda aka isar masa. Ahfazu min sami'in, ya kiyaye fiye da wanda ya ji kai tsaye. Kin gane? Fassaran ya yi kuma an fahimta. Shi ne ne muku bayani na ce hadisin yana nuna cewa zai yiwu wani ya ji wata magana ya zo ya gaya ma wasu, sai ya zamto waɗanda ya gaya ma sun fi shi kiyaye abin da shi ya ji daga wanda ya zo ya faɗa. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, kuma zai iya yiwuwa. Yanzu ke yin da rikicin raino da makaranta da wata tsiyane da kalace kanki, kina zuwa kina ki koyar da ɗanki ko ɗanki wannan hadisin ɗaya, wata rana sai ki zo karanta ki ji kin yi kuskure ya gyara ne, kuma ke kika koyar da shi. Ni mun yi haka da mahaifiyata, ta rinka koyar da ni Qur'ani, amma daga baya sai da na zama malaminta. So kun ga duk wannan zai iya yiwuwa. An fahimta? To ina ga sai mu takaita a nan, ko? Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa mu tarayya a lada. Gobe ina da muhadara da zan yi a Shehu Giwa Academy. kuma sun sa tara nace musu ina so in zo majalisin nan ko kadan ne ina so in zo ko kadan ne mu yi karatu to saboda haka zamu iya samu awa daya insha Allah zamu iya farawa 8 da rabi mu tashi kaman 9 da 20 haka ko jar dan kanan za ku iya zuwa na'am to insha Allah gobe zamu zo 8 da rabi in Allah da 8 da rabin anan za ta yi mu an fahimci magana in mun yi ko awa daya muka samu na riga na amsa musu bazan iya ki ba sai in je musu karatu jibi sai mu dora yanda muka saba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shehu jiwa academy